sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci da fatan an yi da lafiya. Yau Laraba 12 ga watan Agusta na shekarar 2020. Sarki Lahashin Gumin Letare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin za ku yi cewa al'ummomi a Najeriya na ci gaba da fofa albarkacin bakinsu game da sabuwar dokar taron naira miliyan 5 ga wanda aka samu da laifin kalaman kiyayya ko batanci. Haka kuma za mu duba batun siyasar Amurka bayan da ɗan takarar babban jam'iyyar adawa ya zaɓi mataimakiyarsa. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman game da sana'ar hayar babur da ake kira Okada ko Acaba. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga ƙasar Ghana. Amma da farko sai mun fara da shan labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. A yau Laraba, Australia ta bada rahoton samun sabbin mace-macen mutum 21 sanadiyar COVID-19, sannan a gefe guda ta samu wasu 428 da suka kamu da cutar. Mace-macen sun auku ne a kudancin jihar Victoria, wacce take ta fama da hauhawar sabbin masu kamuwa da cutar tun ƙarshen watan Yuni, lamarin da ya sanya hukumomi sanya matsanantan matakan daƙile yaduwar cutar. Magajin jihar David Andrews ya ce dukkanin waɗanda suka rasa rayukansu masu shekaru tsakanin 70 zuwa 90 ne, da kuma wata mata da ta ɗara shekaru 100, kuma 16 daga cikinsu suna zaune ne a gidajen gajiyayyu. 'Yan sanda a kudancin birnin Bengaluru, wacce kuma ake kira Bangalore, sun ce mutum uku sun mutu bayan da rikici ya ɓarke tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga game da kalaman ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka yi a kafar Facebook. Jaridar India ta The Times ta ruwaito cewa rikicin ya kaure ne a sa'ilin da ɗanwan wani ɗan majalisar dokoki ya wallafa saƙon. Rahoton ya ce jama'a sun taru a gaban gidan ɗan majalisar da yammacin jiya Talata, kana suka banka wa motoci biyu wuta. Wasu kafafen labarai sun ruwaito cewa har da gidan aka banka wa wuta. Daga bisani, dubun dubatan mutane suka bazu a kan tituna a harabar wani caji ofis inda suka yi arangama da 'yan sanda. 'Yan sandan sun ce an kama wanda yake da alhakin wallafa saƙon tare da wasu mutane 100 da ake tuhuma da laifin ɓarna da kuma kaiwa 'yan sanda hari. Makarantun kwalejoji da jami'o'i da ke Amurka suna nan suna ƙoƙarin gano yadda ɗalibai za su koma karatu a makarantu yayin da ake ci gaba da ƙoƙarin daƙile yaduwar COVID-19. Kusan kashi 40 na makarantu sun ce za su dawo da ɗalibai karatu a harabar makarantu, a cewar kundin manyan makarantu wanda ya tattara bayanan yadda kwalejoji da jami'o'i suke tunkarar COVID-19 tun lokacin bazara. Ko a makarantun da ake ɗaukar darussa ta yanar gizo 100%, ɗalibai da dama suna zama a gidajen haya yayin da suke ɗaukar darussa ta yanar gizo maimakon zama a gida tare da iyayensu. Hukumomi a New Zealand sun sake maido da matakan kula da aka saka domin daƙile yaduwar cutar COVID-19 a yau Laraba. Ɗaukan wannan matakin ya biyo bayan gano wasu mutum hudu da ke ɗauke da cutar a Auckland, birni mafi girma a ƙasar ta New Zealand da ke kudancin yankin Pacific. Waɗannan mutane su ne na farko da aka gano sun harbu da cutar a tsakanin al'umma cikin sama da kwana 100 da ba a ga ɓullar cutar ba. Prime Minister Jacinta Ardern ta ce al'ummar ƙasar ta haɗe wuri guda ta yadda ba a taɓa gani ba domin kawar da wannan ƙwayar cuta. A watan Yuni, ƙasar ta New Zealand ta ayyana samun nasarar daƙile yaduwar cutar ta COVID-19. Hakan yasa aka ɗage matakan da aka gindaya, aka maido da harkokin yau da kullum kamar yadda suke gabanin ɓullar annobar. Ko da yake kan iyakokin ƙasar sun ci gaba da zama a kulle, sai dai ashe cutar ba ta gushe ba, domin bayan an kwashe sama da wata uku ba a samu wanda ya harbu da cutar ba. An samu mutum hudu da suka harbu a tsakanin su wasu 'yan gida ɗaya a birnin na Auckland, kuma an gano cewa babu ko ɗaya daga cikinsu da ya tafiya zuwa ƙasar waje, lamarin da ya sa hukumomin ƙasar suka bazama neman yadda cutar ta sake ɓulla. Ɗan takarar jam'iyyar Democrats mai jiran gado da wacce ya ayyana a matsayin mataimakiyarsa, Sanata Kamala Harris, suna shirin haɗuwarsa ta farko a yau Laraba. A karin farko za su fito a bainar jama'a a zaman wani haɗin kai da ke neman kayar da shugaba Donald Trump da mataimakinsa Mike Pence a babban zaben Nuwamba. Kwamitin gangamin yakin zaben Biden da Harris ya ce za su yi jawabi a Wilmington da ke jihar Delaware game da aiki tare don ceto martabar kasar da kuma kare martabar iyalai masu aiki wajen ciyar da kasar gaba. A jiya Talata ne Biden ya bada sunan Harris a hukumance, inda ta zama mace bakar fata kuma ba Amurka yar asalin kudancin Asiya ta farko da aka taba dorawa kan babban tiketin jam'iyyar da za ta iya takarar shugaban kasa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Batun bayar da tarar kalaman kiyayya naira miliyan 5 daga 500,000 da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi a makon jiya a kokarinta na yin nazari na dokar yaɗa labaran ɓatanci na ci gaba da jawo cece-kuce tsakanin 'yan ƙasar. Shamsiya Hamza ta haɗo mana da wannan rahoton.
A yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da sukar sabon matakin tarar naira miliyan 5 akan duk wanda ya yada kalaman kiyayya, ministan yada labarai da al'adu Lai Muhammad ya bayyana cewa an yi sabon tarar da aka ayyana da umarnin gwamnatin tarayya ne domin hana masu muguwar aniyar yada kalaman ɓatanci. Karfafa hukumar da ke kula da kafafen yada labarai a Najeriya, wato NBC, yana mai la'akari da abubuwan da suka faru kafin aka fara zabe a lokacin zaben shekarar 2019 da kuma bayan zaben, inda ya ce irin waɗannan dokoki za su tasiri wajen kula da ka'idojin yada labarai. Ya kara da cewa an yi wa dokar garan bawul ne saboda yadda 'yan kasar suka yi ta sabawa dokar a lokacin da tarar ke naira 500,000 kuma suna iya biya cikin sauki ba tare da bata lokaci ba. Yana mai lakari da kisan kare dangi da kuma yaƙe-yaƙen kasashen Bosnia da Cambodia, kuma gwamnati ba ta san Najeriya ta tsinci kanta cikin irin wannan yanayi.
The fine for HP, really what motivated this amendment is the fact that what the fine was $500,000, we saw this provision being violated at will because it was very easy to pay $500,000.
Mawallafi a yanar gizo Muhammad Awal Ma'azu ya bayyana ra'ayinsa akan sabuwar tarar kamar haka.
A matsayin na mawallafi a social media, gaskiya wannan dokar na kara kudin nan yayi saboda zai kawo karshen yada-yadan labaran dangi, zai sa mutane su zama kafa-kafa akan duk abin da za su wallafa a kafofin su. Ya abu ne da ya dace, amma kuma kudin ya so yayi.
A wani bangare kuma, shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewa Nasturu Ashir Sharif ya tofa albarkacin bakinsa akan batun.
Mu a kungiyar mu muna da matsayi akan wannan ita wannan doka tun farko tun 2017, domin akan mu aka fara yin magana cewa ayi doka wai ta yin magana ta gina kiyayya. Mu a lokacin mun ce mun goyi bayan ayi doka saboda wani mutum ne fito dinga zagin mutan arewa yana cin mutuncin su, yana zagin addinin su, iyayen su da shugabannin su, amma ba a ce masa komai ba a wannan lokacin. Ba wanda ya fito nuna mutumin nan ba daidai yake yi ba, sai da muka wuta muka kalubalance shi muka ce to tunda haka suke cewa suna so a yaki mu ba mu gista taras ba arewa su koma kasar su. Daga nan aka fara maganar cewar ayi doka, tsaya a sanar da 'yan kasa cewar ga irin kalaman da za a kaddara cewar su ne kalamai din na cin zarafin wata al'umma ko cin mutuncin wani addini ko cin mutuncin iyayen ko shugabannin wasu mutane wanda mu ba a san mu da shi ba mutan arewa. Amma muhimmin al'amari anan shi, yawancin abubuwan ayin an yi su ta kafafen yaɗa labarai ake watsa su, to ita ina hukumar wato tantance harkokin su kafafen yaɗa labarai take?
Game da batun sarrafa kudaden shiga da za a samu a fannin karbar taron na kalaman ɓatanci, Alhaji Nasura ya ce
kina kallo kudaden ma da suke muhimmai da ake tarawa, kudade na haraji daga al'umma da albarkatun man fetur da ake kasafin kudin da yadda ake wakacika tashi da kudaden.
Wasu 'yan Najeriya dai sun bayyana damuwa akan sabuwar tarar ta naira miliyan 5, suna mi cewa akwai yuwuwar waɗanda nauyin aiwatar da aikin kula da ayyukan yaɗa labarai da karbar taron za su saka san zuciya a wajen aiki. Halima Abdurrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya Hamza. To daga Najeriya kuma sai mu dawo nan Amurka, inda ɗan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa Joe Biden ya zaɓi mace baƙar fata a matsayin wadda za ta mara masa baya a babban zaɓe mai zuwa. Kan haka ne na ji ta baki mai fashin baki kan harkokin yau da kullum a nan Amurka, Malam Hassan Sallau Jibiya, inda na fara tambayar sa ya yake kallon wannan zaɓe na ɗan takarar.
To asafilu, wannan zaɓe na da Joe Biden ya yi ma Kamala Harris, kamar yadda muka sani dai ba wani abu ne ba wato wanda ya ba mutane mamaki ko wanda ba a zata ba. Dama dai ana zaton cewa cikin duk wanda aka ce ana sa ran za a zaɓi ɗaya daga cikinsu ita take gaba gaba. Don ba kamar ta ba kwanakin baya ma cikin wani ɗan abin rubutun shi Joe Biden da ya tashi wani mitin, an ga sunanta shi ne a sama-sama su, saboda haka ba abin mamaki ba ne. To abu na biyu da ka tambaya tasirin wannan zaɓe da ya zaɓo mace baƙar fata, wato ta farko da aka taɓa kaiwa wannan matsayin kan wani party mai girma wanda yake kamar Republican ko Democratic Party. Duka ba wannan kane ne kado don farko ba again da aka zabi mace ta zama ta takarar mataimakin shugaban kasa, amma mace baka fata akan wani party mai girma, wannan ne karo na farko. To akwai abubuwa guda biyu kaga, akwai na farko tana matsayin mace. Ana ganin kuma wannan gwamnati da take mulki yanzu kamar ba sa shiri da yawancin wato mata kamar rights su, ka san mun tuna tun farkon nada gwamnatin akwai zanga-zanga da aka yi ta yana 1 million women march
na mata da aka buga tabarin tabakwarin
da mata. So ana sa ran mata za su amfani da wannan dama su a za mu fito kwanmu da kwalkwatar mun goya mu mace uwanmu baya saboda ta samu ta kai ka san ba ta samu ma mataimake shugaban kasa mace ma a Amurka ba barantana shugaban kasa. To ko wannan suka samu za su ga cewa wato akwai cigaba tana baka ka san cewa babanta dan Jamaica ne sannan mamanta yar India aka ce haji ne aka yi, amma duk da haka nan ana Amurka ana kiranta kamar baka fata. So the fact that ta cewa an samu baka fata ana sa ran su ma bakaken fata za su fito kwansu da kwalkwatar su fito su ma su goya ma wannan tikiti baya domin su ga cewa ka san kwanan nan an ta zanga-zanga da yan sanda suke musguna ma bakaken fata, an ga zanga-zanga a nan Amurka kusan zan ce wanda aka jima ba ta ba a ga irin ta ba. To kada duk an wannan abubuwan suna cikin su da zafi-zafin su yanzu a zukacin mutane zai iya sa mutane su wato hasala ko kuma wannan nadi ya sa ya wani su masu su fita su ce bari mu fita ni zabe don mu samu canjin gwamnati.
Kamar yadda ka ce wannan ta shawo na matsayi da wata baka fata ba taba wa a jami'iyya mai karfi irin manyan jami'u biyu na Amurka. Wani irin tasiri ake ganin mata za su yi a zaben Amurka, za su iya canza salon zaben ko kuwa?
To shine ka san wato matsalar zaben Amurka yawanci rashin fita ne aje a yi zabe, amma da a ce mata suna fita da a ce wato bakaken fata suna fita kwalfafa gabaɗayansu da a ce kasin yawanci tsofaffi ma ne sama da shekara 65 su ne suka fita wato kwansu da kwalkwatan su su yi zabe. To ko da yaushe jam'iyya yanzu abinda take dubawa shi ne wani ɗan takara ko wannan manufofi za mu sa gaba saboda ya sa mutane su ji ya kamata su fita su yi zabe, kamar yadda Barack Obama lokacin da ya fito takara shekara 2008 yadda ya sa mutane bakaken fata da sauran mata da sauran turawa wanda suke yan kungiyar jam'iyyar Democrat suka fito kwansu da kwalkwatan su suka yi zabe suka zabe shi. To wannan karin ma cewa tana mace ana sa ran mata za su goya ma tikitin baya saboda ko ba komi su samu su kai ɗaya daga cikinsu ta kai wannan matsayi da ba ta kaiwa ba a tarihin ƙasar nan.
Malam Hassan Sallau GBA kenan mai fashin baki kan harkokin yau da kullum a nan Amurka. Malam Hassan mun gode kwarai da gaske.
Kuma da Allah ya sauke.
To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. Sai rahoton musamman da Hassan Umar Tambole ya hado mana kan sana'ar harar babura a Najeriya. Hassan Gareka.
sana'ar haya da babur da aka fi sani da suna Okada a nan jahohin Kudu maso yammacin Najeriya. Sana'a ce da aka fi sanin matasa da ita a sassan jahohin Najeriya. Wannan sana'a dai ana karanta da sunaye iri daban-daban a shiyoyin kasar nan, kama daga Okada, Goyin, Achaba da dai sauransu. Gwamnatocin jahohin Najeriya da dama sun kafa dokokin hana yin haya da babura ko ma hawan su a cikin birane a bisa zargin ana aikata laifuffuka da babura ko kuma ana zargin masu baburan da aikata laifuffukan tare da taimakawa masu aikata laifuffuka su tsira. Na tattauna da wasu masu haya da babura a Ibadan babban birnin jihar Oyo.
Sunana Abule, sana'a ta Okada, haya da babur.
Tun wani lokaci ne ka fara haya da babur?
Ka yanzu ana samun kamar misalin kimanin shekara 15 haka.
A wani gari ko a ina ka fara haya da babur?
To lalle ina ganin na fara da hayan babur nan Ibadan.
To yaya aikin Okada ke ta haya a nan Ibadan?
Aikin Okada da gaskiya yana da dadi lokacin da bamu da yawa sosai. Fandodi ba su yawa ba, amma yanzu da yake fandodi sun yawa, kowa da kowa ya zo, to aikin sai a hankula.
To me zaka ce a game da zargin da ake muku cewa kuna haddasa hadura kuma kuna haddasa aikata laifuka iri daban-daban?
Eh to akwai abin da yasa. Ka san yanzu mutane nan an riga an lalace. Kowa da irin yadda yake ta yadda lamari ne. Kaga wasu sun shigo batakari waɗanda ka tuwa ɗaya su higi kai mutane su kuma mashi suka hawa. Kaga dole ne a zargi ɗan Okada. Don haka da makamancin su duk abin da ke sa ana zargi ɗan Okada kenan.
Kana ganin ba ku ne ke aikata laifuka ba?
A gaskiya ba mu bane.
Abdulrahman,
menene aikin ka?
Okada. Eh haya da babur ne.
A ina ka fara haya da babur?
A kan bane fara haya da babur.
To me kawo ka nan Ibadan kana haya da mashin yanzu?
Saboda nan na ga yari kwarin guri a wajen neman kuɗi da Okada.
Kamar can kan ba nawa kake samu a yini?
Can to tana yawa wani karon samu 1,500 dubu ɗaya, sai wasu ƴan uwa na suka bani shawara na ana san samu nan Ibadan ba.
To yanzu nawa kake samu a yini a nan Ibadan?
To a can da ina samun 2,500, amma yanzu tabarɓare yanayin gaskiya abun ya canza.
Me ya canza lamarin?
Gaskiya korona nan ta ɗan razana Okadan nan.
Yanzu kamar in kai yini kana aiki nawa kake samu a nan Ibadan?
Ban wuce samu 2,500.
To waɗanne irin matsaloli ne kuke fama da su?
Gaskiya muna fama da matsalar ƴan sanda sosai, dan suna takura mana. Ba bincike ba komai dai, a basu kuɗi dai a basu kuɗi.
Kana da takardun mashin?
Ko kana da takardun mashin sai ka ba da kuɗi ko suna complete.
Hitullunka da sigina suna aiki?
Lahiya lo suke sai ka basu kuɗi.
Kuma baka buge wani ba?
Ko baka buge kowa ba?
Kuma baka buge mota ba?
Baka buge mota ba?
Kuma su ce ka basu kuɗi?
Kuma ka basu kuɗi.
To kuɗin me kake basu?
To ban sani ba, kilan kuɗin ce hanci da rashawa.
Kun dauke wani mataki?
Gaskiya ba mu dauke wani mataki ba.
Me yasa?
Saboda ba mu da wani ƙarfi.
Ba ku da ƙungiya?
Muna da ƙungiya.
Ƙungiya ku ba ta aiki?
Tana ban ban musu haka nan su ƴan sanda.
To kuɗin me ne?
Saboda su dan rage takura muna.
Sunana Kabiru Mandi.
To me yasa ka dawo Ibadan?
Dawo na Ibadan saboda can mun dare jaya fatin nan da can. Mashin ya yi yawa.
Ba a samu kuɗi.
Wallahi ba a samu, don idan kake samu da yanzu baka samu haka nan. Da kana yi aikin 4,000 ko can Kebbi. Yanzu 1,500 ma sai ka zama namiji.
To yanzu nan Ibadan ta yi samu bisa ga jihar Kebbi.
Eh to gaskiya dai Ibadan ta ɗaya mana can kana yi 2,000, 2,500, 3,000 kana yi samu.
A jihar Kebbi gwamnati ba ta hana aikin Okada ba?
Ba ta hana aikin Okada ba, da mu ba ta kwara mu ga lura aikin Okada.
Amma ana zargin kuna aikata laifuka, kuna ɗaukan masu laifi, kuna taimakawa masu laifi su tsere.
To mu taɓa dajara irin wayan nan ba.
Hayyo baka taɓa ɗaukan mai laifi?
To ni mai laifi guda da na ɗauka wanda muka tada je mun kai dan bare shi barawo. Ya ce mai sauka an bashi mashin, kuma lokacin da ce mai sauka an bashi mashin da daddare ne. Ya hidda yuka ya zama ya ce mai an bashi mashin. Na ga mashin ɗin ba na wara ba wa. In na bashi mashin ɗin ina dawo ina zuwa gidan yari. Shi yasa da na tsana sai da rayuwa ta, Allah ya taimaka min na sallame shi. Na bashi nan kwance na buga mashin ɗin na dace.
Wato mun buge shi kai.
Buge shi ne shi.
Da ice ko da hannu?
Da hannu dai na shi ne mai. Dan da ma na dan taɓa harkar dambe.
Daga ina ka ɗauka zuwa ina shi wannan barawon?
Barawon daga Bonzo na ɗauke shi zuwa Guddal. Guddal tana can bisa hanya zuwa Gunki.
To ba kai can Guddal ɗin ba?
Kai can baya za mu yi yuka. Dan da ma ko na ɗauke shi Bonzo an haito sallar magariba zuwa sallar isha ina ɗauke shi. Zan na injin kai Guddal ɗin. Na ce maka mishi na ma saboda da rana ma na rarrubu muke zuwa garin, kuma da daddare sai dai yace min wala 700 gare. Shakowa da kami ya ce min dan makaranta ne, da so kudin hito makaranta yana so ya je gida saboda gobe 12 rana suna da paper. Wallahi ba shi da kuɗi, kuma in bai da kuɗi kuma paper baya rubuta ta. Shi yasa yake so ya je gida sai ya kwana ya samu kuɗi. Kamun 12 ya tabbatar da shi a Sokoto.
Ibrahim Sokoto Bodinga local government. Ni mai Okada ne.
Ana zargin ku da mugun gudu, shaye-shaye da tukin ganganci. Me zaka ce?
Gaskiya ne. Akwai dai gudu ka, amma babu shaye-shaye mai girma.
Tukin ganganci fa?
A gaskiya babu. Da laina da taya duk bakin wurgado muna kula.
Kuna kula ma lahiyar babaran ku?
Lalle muna kula, ana service, ana juye duk sati.
To me zaka ce a game da wanda kace kuna bugun motoci, kuna buge mutane da sauransu?
Wallahi ga su ka hito lungu muna sama babban hanya, suna hito mana girshi ne. Saboda duk akasari inda za su hito hawa ne, in ba su dan hauro ba, ba su zuwa da ƙarfi.
To amma an ce ba ku tuki hankali.
A muna lallaba bai gida.
Haka zalika, na ji ra'ayoyin wasu ƴan Najeriya a game da hawan Okada.
Sunana Dr. Alhaji Jinedu mai shayi bakin kasuwar Shanu Ibadan.
Kana hawan Okada?
Hasan, ina hawan Okada kwarai da gaske. Amma na san irin okadan da nake hawa. Idan na zo bakin titi na yi tsaye, to ina duban cecanta wanda zai hawa okadan shi. Domin mafi yawan ƴan okadan nan yara ne matasa. Ba sa amfani da hankalin da Allah ya ba su sai sun je sun nemi kayan ƙari sun sha. Kuna za su fara wannan aiki. Kaga wannan ba aiki bane na ci gaba. Saboda haka duk abin da aka ce an hada shi da shaye-shaye, to wallahi ƙarshen shi kunya za a yi. Saboda haka ina kira ga matasa na ƙasa gaba ɗaya. Okadan nan ba wato ba ƙaramar sana'a ba ce, in mutum ya tsare ta ya tausayawa iyayen shi, ya tausayawa iyalin shi, ya tausaya rayuwar shi.
Sunana Muhammadu Bankano, Kara Ibadan.
Kana hawa okada?
Ƙwarai da gaske.
Baka jin tsoro?
Ban jin tsoro, Allah ka karewa.
Baka shakka kuma hawa okada?
Ban shakka.
Tun wani lokaci kake hawa okada?
Shekara 18 yanzu.
Okada ya taba kashe ka?
Ya taba.
Ya ka ji da okada ya kashe ka?
Ya kara ne na ji zahi ka, amma Allah ya kara kare mu. A dan kode wallahi ga gwiwa.
Sunana Alhaji Samai 1000 Sabo Ibadan.
Kana hawa okada?
Ina to na dina hawa okada. Ina dina hawa.
Tun wani lokaci ka fara hawa okada?
Tun ya kai shekara 20.
To ka taba samun wani hadari da okada?
Ana taba samun sau uku. A koran da makolla lokacin Najeriya, Algeria suna buga bol. Ina sauri zan je kallo bol da Burja. Allah gangara wannan shoshi. Wani okada ya riga sha jiya sha komi ga ya fada cikin rami. Na ji ciwo wallahi. An da ka shekara 2 na warke. Tana mun ji ina ji ciwo a kawana abu. So aka so ku da okada bige ni.
To kuma baka ji tsoron hawa okada fare yanzu?
Ina ji tsoron su. Ina gaba okada da ganganci takalmin ne sa sai tire guda sai take ta mun ya fadi ya fadi ya fadi. In yato ina da ku ta kuta ta binka na fasa. Kabla ga wannan ya sha wani abu. Ko ya sha kwaya ne ko ya sha jiya ne ko ya sha wannan traman ne ko kodin. Cika lalle na fasa ta binka. Sai ba shi kudi kai.
Sunana Abubakar dan gidan gelo. Kana hawan mashin ko okada? Ina ko hawan mashin okada. To ya ka ji in ka hawa okada? To wallahi ina tsoro saboda yan mikilolin da ke suke gice-gice bisa titi ba su raga masu. Wato yan kananan motocin nan na tasi. Madal yan kananan motocin nan na tasi ba su raga mai okada. Saboda mai okada tattalin yake ya turi ya wuce su. Su kuma ba su so. Suna bakin ciki da su. Saboda ibin suke yi masu okada na suna dan doke masa kwastomomi. Kusan da kake kan okada wata mota ta taba tura ku daji? Bata tura mu ba amma dai an tura abokanan mu da yawa su fada daji suna fadawa. Sun ko ji rauni da yawa.
Maimuna.
Haji ya kina hawa okada?
Ina hawa okada kwar sosai ma ai okada in babu shi babu tahiya gare ni ni ka.
Amma wasu na ganin cewa okada yana da hadari kuma suna tukin ganganci ga shaye-shaye. Me zaki ce?
Mutum abin da baka ra'ayi kana iya bata shi. Amma abin da kake ra'ayi baka bata shi. Ni dai ai na ga sana'a ma okada sana'a ne. Inda jikokinmu da yayanmu za su samu abinci don rage zaman banza.
Suna gaga Muhammad ban hawa okada. Saboda mi? Saboda gaskiya ganganci akwai okada ya yi yawa. Saboda ina jin tsoron bara na ga lafiyar jikina don lafiyar jikina babban jari na gare ni.
Lokacin da aka fara sufuri da okada baka hawa okada ba?
Na taba hawa okada amma ni ban ji dadi ba don wan waye ne ga suna bi. Ni kuma bai jira mutum da ke bi wan waye da ni. Ina ma jefar da hulla ta kasa ce wani abu ne ya faɗi don dai tsaya in sauka. Ki wuce shi kadai.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Raha sokko kama kwamere kuya na cece war lallai ba manijoji ne ke da laifin fice wan ɗan wasanni kamar su Joseph Esu, Benjamin Ajari, Christopher Bonny, Bernard Atta da Abubakar Traore ba. Club din ta yi bayani cewa ɗan wasan guda biyar sun ki su sanya hannu ne a cikin kwandila bayan karewar kwandilan su da ke tsakanin su da club din. Wannan na nufin duk waɗannan ɗan wasanni dai na da ƴancin samun transfer free wato kyauta gabanin soma wasanni na Premier League din Ghana. Magoya bayan na wato Hasa sun rinka zargin manijoji da irin hali da aka shiga, amma Miriku ya ce bayan da lamari yake kenan ba laifi yana akan ɗan wasan. Editan kuma sa san Tikotoko Express newspaper wanda shi ne kakaki na clubin Jeremy Ochre ya faɗa cewar sabon babban jami'in zartar wanda aka naɗa na clubin na Naya Amfonsa ya kamata ya hanzarta samun goyin bayan magoya bayan clubin in lalle yana son ya yi nasara a ainihin jagorance sa game da abin da Jeremy Ochre ya ce ne ya ga mulki na 'yan zartarwa da shugabanni daban-daban su zo su tafi to amma saku takamai mai wadda zai nuna manufan na naya amfansa shine zai sa yayi nasara akan magoya Bayern club dan wasan tsakiya Clifford Abuaje ya bayyana shirin sa na wakiltan kasar Ghana wato a Black Stars din Ghana kenan tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafar kasar Ghana kasa da shekaru 20 wato Starlet wadda yayi fice a Black Satellite a yayin gasar cin kofin duniya na shekara ta 2013 da 2015 a Turkey a New Zealand ya nuna cewar mafarkin sa ne ya takawa babban kungiyar kwallon kafan kasar Leda kuma ya taka muhimmiyar rawa a rukunin kasar shekaru 20 a matsayin captain to amma kuma yanzu lokaci ne da ya kai da ya kamata ya wakilci kungiyar kwallon kafan kasar Ghana Black Stars kenan domin mafarkin sa ya zama ya tabbata yanzu ya saura ga coach CK Akuno ya bashi wannan dama Arsenal yanzu ta maida hankalin ta kan dan wasan tsakiya na Portugal Danilo Pereira a matsayin wadda za su nemi transparency zuwa ainihin club saboda wahalhalu da sun karin ka fuskanta lokaci mai tsawo domin samun Thomas Partey da Gunners wato Arsenal kenan sun sha fama domin cimma ko kuma dai iya cika bukatu na Atletico Madrid wadan wasan mai shekaru 27 dan kasar Ghana to amma yanzu yadda lamari ta kasance sun maida hankalin su kaco kam akan Danilo Pereira da wannan labari muka iso karshen labarin wasannin Radwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Radwan Abbas da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takeici
Ayo Laraba Australia ta bada rahoton samun sabbin mace-macen mutum 21 sanadiyar COVID-19 sannan a gefe guda ta samu wasu 428 da suka kamu da cutar mace-macen sun auku ne a kudancin jihar Victoria wacce take ta fama da hauhawar sabbin masu kamuwa da cutar tun karshen watan Yuni ƴan sanda a kudancin birnin Bengaluru wacce kuma ake kira Bangalore sun ce mutum uku sun mutu bayan da rikici ya barke tsakanin ƴan sanda da masu zanga-zanga game da kalaman bacanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka yi a kafar Facebook jaridar India ta The Times ta ruwaito cewa rikicin ya kaure ne a sa'ilin da ɗanwan wani ɗan majalisar dokoki ya wallafa saƙon makarantun kwalejoji da jami'o'i da ke Amurka suna nan suna kokarin gano yadda dalibai za su koma karatu a makarantu yayin da ake ci gaba da kokarin dakile yaduwar COVID-19 kusan kashi 40 na makarantu sun ce za su dawo da dalibai karatu a harabar makarantu a cewar kundin manyan makarantu wanda ya tattara bayanan yadda kwalejoji da jami'o'i suke tunkarar COVID-19 tun lokacin bazara Hukumomi a New Zealand sun sake maido da matakan kula da aka saka domin dakile yaduwar cutar COVID-19 a yau Laraba. Daukan wannan matakin ya biyo bayan gano wasu mutum hudu da ke dauke da cutar a Auckland, birni mafi girma a kasar ta New Zealand da ke kudancin yankin Pacific. Waɗannan mutane su ne na farko da aka gano sun harbu da cutar a tsakanin al'umma cikin sama da kwana 100 da ba a ga bullar cutar ba. Dan takarar jam'iyyar Democrats mai jiran gado da wacce ya ayyana a matsayin mataimakiyarsa Senator Kamala Harris suna shirin haduwarsa ta farko a yau Laraba a karin farko za su fito a bayyanar jama'a a zaman wani haɗin kai da ke neman kayar da shugaba Donald Trump da mataimakinsa Mike Pence a babban zaben Nuwamba kwamitin gangamin yakin zaben Biden da Harris ya ce za su yi jawabi a Wilmington da ke jihar Delaware game da aiki tare idan ceto martabar kasar da kuma kare martabar iyale masu aiki wajen ciyar da kasar gaba
to masu raro baki dai abin da ya sabwaki kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau amma kafin ni sallama muna taya Alhaji Mika'il Idris Shagarda murna daurin auren Yarsa Karimatu da angonta Abdullahi Abdul da za a yi rana asabar dinnan mai zuwa unguwar Jan Taro dake garin mutum biyu karamar hukumar Gasol a jihar Taraba Allah ya sa ayi lafiya kuma ba su zuru ya dai ba sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku jusa abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta yi gabatar da shirin da kuma Julie Leather Station wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Sarfil Hashim Gumen ne ke cewa ku huta lafiya ganin sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Assalamu alaikum.